Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda sabon shugaban ƙasar Amurka zai sanya tsare-tsare da za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasashen duniya. A jiya Talata ne al'ummar ƙasar Amurka suka kammala gudanar da babban zaben ƙasar wanda ya samar da shugaba da zai jagoranci harkokin gudanarwa a ƙasar. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Ahmadu Abubakar Akwanga ya bibiyi yadda zaben ya gudana.
To abinda na gano dai zaben bai ba ma mutane mamaki sosai ba idan kika lura da harsashen abubuwan da suka rika faruwa kafin zaben da lokacin zaben da kuma har lokacin da aka sanar. Bari baki misali da Arizona. Kin san in baki manta ba ita Kamala Harris an taba bata aiki na inda za ta yi ta rage bakin haure. Kisan jahan na kusa da Mexico, suna da makwabtaka da Mexico. In kin bibiya maganganun da mutane suke yi kafin zaben sun ce ba ta yi aiki da aka abin da ake zata ta yi a gurin ba ta iya yi ba. Shi kuma bangare da Donald Trump a wannan jahan, dokan da yayi wancan lokacin na maganan kamfanoni ya sa ɗaya daga cikin kamfani da ke tashi a garin kamfanin kwamfuta ɗin nan ya sa mutane sun samu aikin yi kuma an samu kuɗi sosai. So irin waɗannan abubuwan shi sai dinga ba shi dama. To tun daga jiya da muka fara ganin waɗannan harsashen sai muka tsara cewa shi Trump zaɓe zai kafa wani tarihi, shi ne shugaban ƙasa na biyu wanda ya yi zaɓe ya yi shugabancin ƙasa aka cire shi ya sake dawowa ya ci zaɓe a tarihin Amerika.
Ta yaya wannan zaɓe na Amurka zai taimaka wajen kawo wanzar da zaman lafiya a ƙasashen duniya?
To kin ga musamman yanzu nan da tattalin arzikin duniya kusan gaba ɗaya yana cikin tsakanin wuya. Domin in kina bibiya abin da ke faruwa yanzu nan zaki ga wani lokaci ma kaman kana Najeriya sai ka ce gara ma Najeriya da wasu ƙasashen. To kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan abubuwan shine yaƙe-yaƙe, musamman yaƙin da aka fara tsakanin Russia da Ukraine yana ɗaya daga cikin abin da ya saboda kin ga Ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasa da take noman alkama da ake amfani da ita a duniya. To yanzu wannan yaƙin sai ya sa noman ma ba a iya samun wannan abu. Ba a iya samun alkama sosai, yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadan fulawa da wasu abubuwa a ƙasashenmu. To abin da ke gaban Trump yanzu shi ne ƙoƙarin da zai yi a samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashen da kuma sauran guraren. To idan aka haka mu ƙasashenmu da suke tasowa musamman mu nan Afirka za a samu ci gaba, tattalin arzikinmu zai bunƙasa, amma sai in an samu zaman lafiya.
Wata 'yar siyasa da ke harkar tallafawa mata Chikas Kumley ta ce tana fatar ganin sabon shugaban ƙasar na Amurka ya ba mata guraben da za su kawo sauyi mai ma'ana.
Gefen da ina ga zai yi kyau shine harkan samun lafiyar mata a health kenan. Mata ne sukan aiku, sukan je asibiti, suna kai yara asibiti. Ya kamata ya duba wannan gefen da kyau so that duk issue da ya shafe lafiyar jikinsu ya zama yana kan priority na abubuwan da zai yi ma mata. Kuma appointment da za a yi a nashi cabinet yanda su suna yin nasu ya bambanta da namu, amma muna son ya sa mata da yawa a ciki because mun san cewa mata suna da hikima, mata kuma suna da ilimi wanda in aka ba su hanya su yi contribution a cikin gwamnati zai iya bude hanya mama mata kawai ba but ya taimake iyali da jama'a duka. Mun san cewa abinda ya faru a America ba America kawai zai tsaya ba, zai shafe wasu kasashen duniya.
To idan ya kyautata ma mata a America ta yaya zai shafe mu musamman a kasashe masu tasowa?
No, zai shafe mu sosai kuma a hanya masu kyau because muna da su kungiyoyi da su organizations wanda suna aiki a wurin kuma suna aiki a kasashen mu anan. So wasu abubuwan da yana shafe mu anan wanda mu muna ganin gwamnati ba za ta iya dauka nauyin ta ba, wayannan organizations sukan taimaka a yi aiki akai. Kamar yanzu haka muna kai yin wasu programs da su training akan yanda za a kare ma mata karfi, kuma wayannan organizations da muna aiki da su din ba gwamnati bane, suka dukan su daga America din ne. So mun san cewa through wayannan organizations mata a Nigeria da wasu kasashen Africa za su samu tallafi kuma za su samu karfi, because in mata sun samu karfi a nan ba zai shafe matan nan kawai ba, zai kyautata wa Afrika duka. Kuma muna fatan cewa wannan zaben da suka yi zai kawo canji mai kyau wa mata.
Ga Mr. Herbert Daniel kuwa, tsarin jam'iyyar Republican ya fi ba da fifiko wa kasar Amurka ne.
Cin zaben shi Trump as a person, or let me say the Republican Party nasu, da suka sayar da shi ya zama shugaba, suna da nasu ka'ida na foreign policy, wato na relationship tsakanin kasa da kasa, daban da America.
Wato hulɗa tsakanin kasashe kenan.
Nasu sun fi karban abu da muke kira bilateral relationship more than multilateral relationship. So by bilateral relationship, huda na kasa ɗaya da kasa ɗaya da kuma me za su samu a tsakanin su, then multilateral kuma shine huda na kasashe da yawa. Trump shi relationship na America da kasan da ya zaba shine zai focusin akai. Wannan duk taro din da ana yi na NATO a ce duniya mu haɗa kai tare domin a yi wannan a yi wancan, zai dan samu dan tangarda. NATO yanzu kam sai dai su daura damararsu da kyau, domin Amurka wanda shine ya kamata yana supporting all peace effort da ake yi yanzu, support da dama ana samu ba shine za a samu ba. Domin America yanzu based on policy na Republican Party shine America farko, that is America first. So su yanzu interest nasu ne za su protect in kafin interest na wani kasashe na waje. So idan policy din ba zai shafi America da za su samu amfana daga cikin shi ba, za su preferring su focusing a wanda zai musu amfani.
So yanzu kana ganin kaman irin yakin Ukraine da Russia da kuma Israila da Palestine, duk wayannan ita America ba za ta kawo ƙarshen irin wayannan yaƙe-yaƙe da tashin hankali ba?
Based on the campaign promise in the Trump ya yi, both she din da Kamala Harris din, sun faɗa cewa they will make sure cewa an kawo sulhu tsakanin Ukraine da kuma Russia and then Palestinians da kuma Israel. But mun san cewa some of these campaign promises da ake faɗa, idan an ci zabe ba lalle ne a wutar da abubuwan da aka promise din ba. But the way ake ganin war din yana ta ci yaki karewa, na san za ka wani level din da dole za a rage zafin ta. And I trust that cewa Trump zai wuna bu akai, because America da Israel suna da relationship dangantaka mai nisan shekaru, shine muna fatan cewa zai zama canji mai alheri ne.
To idan
canjin da za ci gaba da tura ma wayansu makamai don su ci gaba da yaki ba, domin a cikin yakin nan akwai wanda suna kera makami da suna siruwa, kasuwanci ne. So a rana a saka sai a ce an daina, but fatan mu shine cewa za a ji.
Kamar Nuhu Shehu Kanam, wanda shi ma ya bibiyi yadda zaben ya wakana, yayi fatar kasar ta Amurka za ta taimaka wajen kawo zaman lafiya a sauran kasashen duniya.
Tun daga ran da aka fara sa zaɓe zuwa lokacin da yau alkaluma suka tabbatar da cewa shi tsohon shugaban kasa kuma zaɓaɓɓen shugaban kasa yanzu na 47 Donald Trump ya yi nasara, mun tabbatar da cewa ita tsarin demokradiyyar America kamar yadda kika sani, akwai dokoki da ka'ida da sharuɗa, kuma bisa ga irin bibiya da muka yi, zaɓuɓɓukan za a iya cewa sun wanzu cikin kwanciyar hankali da lumana da zaman lafiya. Wannan shine babban nasara wadda za mu iya ino cewa an samu.
Kana ga kaman ta yaya zai taimaka mana wajen kawo zaman lafiya musamman game da yaƙe-yaƙen da muke samu da ƴan ta'adda da sauransu?
To kin sani ita ƙasar America babban abin da Trump yayi yakin neman zaɓe shine maida hankali wurin damuwan da ya damu America. Wannan shi yasa kika ga yawancin Amerikawa din suka bashi goyon ba duk abin da yake gwanzuwa a duniya in dai ba zai zamanto ya kai ga cimma muradin Amerika ba wannan ba damuwarsu bane. Kuma asali ma kin sani ita yankin mu na Afirka gaba ɗaya ba wata yanki ne wanda ake ganin cewa suna da wani babban bukata na bukatun kansu a wannan yankin ba. Duk abin da ke faruwa shine kowace kasa dama a abin da ake kira foreign policy tana la'akari ne da abin da menene ainihin muradin ta da bukatun ta a wannan kasa in dai za ta yi alaka da ita. Amfanin da za ta samu. Najeriya kuma a kwanakin baya ina da kididdigan da ke nuna cewa a kasar Amurka kawai 'yan Najeriya sun kai 25,000 waɗanda ƙwararrun likitoci ne. To kin ga duk abin da zai je ya faru alaka da ke tsakanin Najeriya da Amerika mai ƙarfi ne, amma dai mu tsani cewa bukatun Amerika a Afirka shine zai furin jayi ba lalle bane ya zamanto mu samu wani gawurtacciyar goyon baya akan yakin da muke yi da 'yan ta'adda a yankunan musamman ma Afirka ta yamma ababuwan da ke gudana. Saboda idan ba ki manta ba lokacin da yake karo na farko ya bai bada haɗin kai wa gwamnatin Najeriya wurin neman jiragen da ake nema domin a yaƙi 'yan ta'addan Boko Haram ba. Ba a yi nasara ga faɗin Boko Haram ba sai ran da aka samu canjin gwamnati a Amerika zuwan Biden ya bada haɗin kai wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wurin samo dukkanin kayayyakin yaƙi da ya kai mu ga samun gawurtaccen nasara da wannan rigiman Boko Haram ya kai ga ƙarshe.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Zaman lafiya da daɗi sai da